الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وما سو كلموا للسورة لما أولنا اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زام صومي صوكتي لجان هنكلي أكان أبن دي فارو ماكو دي دي قباتا أكاسبقو تشير كسرمو تنيجر wato juyin mulki da aka samu daga sojoji wanda suka hambarar da gwamnatin farar hula zababbiya ta Muhammad Bazoum, wanda mutanen Niger suka zaba a matsayin shugaban kasar su, kuma daga baya sojoji suka hambare shi suka karbe mulkin a hannun su. Kasar Niger da Nigeria kusan kasa ce guda daya, al'umma daya ce da suke da al'adu iri daya, suke da addini iri daya, suke da alaƙoƙi na auratayya na tarihi iri daya. Mulkin mallaka, ƙasashen mulkin mallaka na zalunci a bayan kasar Faransa, kasar Ingila, kasar Jamus, sauran ƙasashen mulkin mallaka su suka daddatsa waɗannan ƙasashe suka mai da su ƙasashe daban-daban. Amma alal hakika da Najeriya da Niger da abu ɗaya ne. Zamantakewar ɗan Najeriya da ɗan Niger ya fi ƙarfi ma zamantakewar maƙoci da maƙocinsa, sai dai zamantakewar ɗan uwa da ɗan uwansa. Muna da tarayya cikin al'amura da yawa kamar yadda na ambata. Sannan kuma kowanne daga cikin waɗannan mutane kowa na da buƙatar ɗan uwansa. Muna da buƙata wajen 'yan Niger, akwai abubuwan da muke samu daga wajensu na abinci da naman dabbobi da sauransu, kuma suna da bukata mai yawa daga bangaren waɗanda suke Najeriya. Sannan a baya akwai taimakekeniya da aka samu daga gwamnatocin ƙasashen guda biyu wajen tunkara wasu matsaloli da burkushe wasu matsaloli da hana wasu matsaloli faruwa. Kuma a yanzu ma babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen da suke makotaka da Najeriya wacce Najeriya take amfana da ita, su ma suke amfana da Najeriya wajen magance matsaloli, musamman matsalar tsaro kamar ƙasar Niger. Saboda babu wata ƙasa da Najeriya ta yi iyaka da ita, iyaka mai yawa ta ɓangarori daban-daban kamar ƙasar Niger. Iyaka da su ta ɓangaren Borno, iyaka da su ta ɓangaren Katsina, ta ɓangaren Sokoto da Jigawa, da gurare daban-daban waɗanda dukkan su iyakoki ne da ɗan Najeriya zai shiga Niger, ɗan Niger zai shigo Najeriya. Akwai iyaka mai faɗin gaske, mai yawan gaske. Babu wata ƙasa da Najeriya take samun haɗin kansu wajen faɗa da 'yan sunkuru da 'yan tada ƙayar baya da 'yan ta'adda kamar yadda take samu daga ɓangaren Niger. Wannan ya taimaka ƙwarai da gaske wajen daƙile wasu ayyuka na ta'addanci da wasu ayyuka na tada zaune tsaye na rashin zaman lafiya a tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu. Don haka zaman lafiyar waɗannan ƙasashe guda biyu ba ƙaramin al'amari ba ne ga kowace ƙasa. Najeriya tana da buƙatar zaman lafiya a ƙasar Niger, Niger tana da buƙatar zaman lafiya a ƙasar Najeriya. Samun ɓangare ɗaya ya samu matsala, to dole ɗayar ma sai ta samu matsala, musamman ta fuskar tsaro. Wannan abu da ya faru ba haka aka so ya faru ba, kuma babu wanda ya nuna ya ji daɗinsa daga cikin jama'ar ƙasar. Su kansu 'yan ƙasar Niger ɗin ba su yi na'am da wannan juyin mulki ba. Haka nan sauran mutane da dama ba wanda ya yi na'am da wannan juyin mulki. Saboda wani juyin mulki ne da ba ka cewa ga wani dalili ƙarfa da za a iya bayarwa na a yi shi. To amma tunda ya riga ya faru, ya kamata ƙasashe, musamman Najeriya wacce take uwa kuma take da jagoranci a cikin ƙasashen ECOWAS da ƙasashen Afirka na kudancin Sahara da ƙasashen West, Afirka ta yamma, Najeriya da take da wannan tasiri, ya kamata ya zanto ta taka rawa mai kyau wadda take cike da hankali da hangen nesa wajen ganin an magance ko an kawo ƙarshen matsala. Ƙasashen ECOWAS sun yi taro kuma sun fidda ƙudurin cewa dole Niger ta koma mulkin demokradiya, dole a dawo da tsohon shugaban kasa da aka hambare Muhammadu Bazoum, kuma sun yi ci alwashin daukan mataki ko da zai kama matakin soja ne domin su ga cewa sun dawo da shi kan kujerarsa. Babu laifi kasashen da suke makutaka da Niger su yi wani hoɓɓasa ganin cewa an samu wani zaman lafiya a Niger, amma yanzu to ta hanyar da za ta samar wa da ɗan Niger ɗin abin da yake buƙata ba tare da ya shiga wata wahala ba. Hakanan mu ma Najeriya da sauran ƙasashen da suke makotaka da Niger yanzu to ba su shiga cikin wata wahala ba wacce take mai tsananin gaske. Mun san cewa sha'anin yaƙi, musamman a wannan lokacin, sha'ani ne wanda yake da wato mawuyacin lamari, kuma yake da sakamako marasa kyau da yawa. Duk inda yaƙi ya ɓarke a yanzu, to mutane sukan shiga wahala, kuma sannan shawo kan wannan yaƙin a samu a sasanta ko a kai ga ƙarshensa abu ne mai wahala. An san farkon abu amma ba san ƙarshensa ba, musamman a yanzu da duniya ta karkasu. Kowane kashi daga cikin ƙasan duniya suna da maslaharsu, suna da abin da suke hankoro, kuma za su iya yadda su amfani da kowace dama na gasar cimma wannan bukatar tasu. Ƙasar Niger ƙasa ce da Allah ya albarkace ta da abin nan sinadarin uranium, wanda kuma ƙasashen duniya manya-manya suke da bukatar sa matuƙa da gaske wajen samar wa da kansu makamashi da kuma makamai na yaƙi, wanda wannan sinadari da ake da shi na uranium a Niger an yadda cewa kusan a duniya babu inda ake da shi da yawa kamar wannan yanki. Saboda akwai kuma albarkatun ƙasa iri-iri da suke jirgi a gurin, wanda ƙasashen yamma suna da wato maslaha babba a cikin wannan ƙasa, kuma da yawa daga cikinsu suna ganin maslaharsu idan ana zaune lafiya da gwamnati wacce take mai wacce ta kafu, wacce take da goyon baya, ko watakila maslahohin da nasu ba su samu ba, za su so a tada ƙayar baya gurin ya yamutse a rigitsi ya kaure a shiga yaƙe-yaƙe, su kuma daga lokacin sun samu dama da za su cika su ba mafaka su saci abin da suke so su sata su yi iko yadda suke so su yi. Hakanan mun san cewa wato ƙasar Niger tana iyaka da ƙasashen da suke tare da tashe-tashen hankula. A wasu lokuta ta yi iyaka da Algeria, an samu tashe-tashen hankula a wannan yankin, kuma ya yi tasiri ba iya Algeria ba, ba iya Niger ba, har ƙasashenmu, har ƙasar Najeriya. Hakanan a yanzu yadda ake zaune da Mali, ƙasar Mali, da irin abin da yake faruwa a arewacin Mali na dandazon 'yan ta'adda, 'yan sunkuru, 'yan tada ɗaya baya da suke kara kaina a wannan guri, kuma suke kan iyaka da Niger, sannan ga Libya ita ma ga irin halin da take ciki na rashin samun wato wata alƙibla guda ɗaya, da faɗace-faɗace da suke ta faruwa da makamai da suka yi fantsama a wannan yanki ko a wannan ƙasa na Libya suka shiga hannun mutane da yawa. Samun wata hatsaniya ta sake ɓarkewa a cikin ƙasar Niger bayan gwamnatin da da take ƙoƙarin ta ga cewa an haɗa kai da ita da sauran ƙasashe wajen a daƙile yaɗuwar waɗannan abubuwa, samun hatsaniya da tashin hankali da yaƙi a wannan ƙasar to zai ƙara bawa waɗannan abubuwa da suke kunshe na tashe-tashen hankula dama na su ƙara shigowa kuma su yi tasiri a cikin rayuwar mutane. Ya kamata shugabanni duk kafin su yi tunanin su yi amfani da ƙarfin soja, makami, yaƙi domin su dawo da gwamnati mai ci, su yi tunani da irin waɗannan abubuwa da za su iya samun mutane na tashe-tashen hankali da rashin samun kwanciyar hankali. Babu wata ƙasa da za ta samu ci gaba tattalin arzikinta ya yi kyau, mutane su samu walwala, matuƙar dai akwai tashe-tashen hankali da faɗace-faɗace a wannan ƙasar. Najeriya muna fuskantar wani yanayi mai matsananci ƙwarai da gaske, kamar yadda su ma Niger ɗin suke cikin wannan yanayi matsananci, musamman ta fuskar tattalin arziki, ta fuskar abinci, hauhawa farashin abinci, tsadar rayuwa da sauransu. Samun wani rikici ya ɓarke tsakanin waɗannan ƙasashe, wanda wasu ƙasashen za su taso daga inda suke mai nisa ma su sa hannu a ciki, to zai ƙara jefa al'umma ne cikin wata wahalar sabuwa akan wacce suke ciki. tattalin arziki zai ƙara rugujewa, hanyoyin shigo da abinci za su ƙara wato ƙaranci, sannan kuma hauhawa farashi za ta ƙaru, yunwa ta ƙaru, talauci ya ƙaru. Daga nan kuma sai ya zanto rashin gaskiya da tashe-tashen hankula, ta'addanci su ma sai su ƙaru. Ashe ka ga duk sanda za ka yi ƙoƙarin magance wata cuta, to ka yi tunani ka yi amfani da hanyar da ba za ta kawo wata cuta da ta ruwar da ka yi ƙoƙarin magancewa girma ba. Mutanen Nijar sun nuna suna ƙaunar shugaban ƙasa wanda aka hambare, suna son zamansa a kan kujerar mulki ya ci gaba da mulkinsa, a kan sojoji su kwace mulkinsa. Sun nuna haka kuma ba su ji daɗin abin da ya faru ba. Amma amfani da ƙarfin soja ƙaryaki a ce za a dawo da wannan tsohon shugaban ƙasa, to sai sun gwammace wa zaman waɗannan sojoji su ci gaba da mulkinsu, a haka ko da ba sa so a kan a zo a yi amfani da wani ƙarfin soja wanda ba a san yadda al'amarin zai kare ba. Saboda haka ya kamata duk sanda za a yi tunanin faɗa da wani wanda ake ganin ba daidai yake ba, to a yi tunanin kuma waɗanda za su cutu. Kada a yi abin da waɗanda ake cewa za a yi faɗan don su kuma su zanto sun cutu fiye da ma zaman su a kan kujerarsa. Gara wani lokaci a haƙura, a bashi, a bi wasu hanyoyi da ake ganin za su iya samar da abin da ake so ba tare da an jefa mutane cikin wahala ba. Duba mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da yake ba mu labari kamar yadda ya zo cikin suratul Fatih. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi zai je shiga Makka, garinsa shi da sahabbansa da suka yi hijira da wasu daga mutanen Madina domin zai su yi umara su dawo. Ba wani abu da za su yi buƙaci su yi a garin na illa umara, amma aka nuna musu ba su isa su shiga garin nan ba, aka hana su shiga, ga hadaya sun taho da ita aka ce ba za su shiga ba. Ƙarshe wasu suka ce a shiga a yi faɗa, amma Allah subhanahu wa ta'ala bai ba da wannan damar ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda a zo a yi sulhu, suka yadda su koma, baɗi sa sake dawowa a ba su wasu 'yan kwanaki su shiga su yi umara. Aka sa musu sharuɗa ba wanda suke cike da rashin gaskiya da rashin adalci, amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓe su a haka, ba a yadda an auka wa garin da yake ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ga dama sai ya saukar da wata azaba a garin da za ta halaka waɗanda suke cikin garin, amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya nuna cewa samuwar waɗannan mu'minai da suke cikin garin wanda aka hana su yin hijira, ko kuma rashin gata ya hana su fita su yi hijira, ba su da abin hawa, ba su da ƙarfin da za su yi guziri su tafi su bi Annabi Madina, ko kuma a danginsu da 'yan uwansu sun hana su fita su yi hijira, suna nan suna rayuwa a cikin garin Makka. Aukawa garin Makka da yaƙi a wannan lokacin zai cutar da waɗannan mu'minai, ko da kuwa ana ganin waɗanda suke riƙe da ragaba mulki a wannan guri ba su da gaskiya, sun mamaye gurin, sun hana kowa abin da yake nashi ne, haƙƙinsa ne, maslahatsu ce. Allah subhanahu wataala yake cewa humul ladhina kafaru wa saddu anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahilla ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذب الذين كفروا منه عذابا أليما. ألا كتاسوني ولا نسك كافرتا أنا في متانا مكة قريشا وشو قبلني ولا نسك بارا مصدبايا ألا هم الذين كفروا سوني سك كافرتا وصدوا عن المسجد الحرام سك هنشقا مسلاتي بألفرما وصدوكم عن المسجد الحرام سك حنا كوشي جا مثلا تجيبي الفرما والهدية معكوفة أن يبلغ محلة سك هذا دب وبن هدية سيسورة لين ينكسو وندا النبي الصعب سك تهود سود مين للي سك هنا سيسورة لين ينكسو الله تي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بعدا سامور مزاجي مؤمني دما تاي مؤمني أتكين سبا لعذب الذين كفروا منهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلمهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم مؤرة بعدا مؤمني ماذا دماتا لسكي تكين سبا وأن نبكو سنسبا بكو إذاكو إيغاني سبا كجيكو كشيسو كما أولا لي فيه زوية ساميكو أدليل كشيسو بغير علمكو كشيسو باتاريدو كنا سنبا Allah subhanahu wata'ala ya ce yayi haka ne bai bada damar a auka musu ba da yaki domin a kare waɗannan maza da mata mu'mine da suke ciki kada wani abu ya zo ya same su da cutarwa. Allah bai bada damar annabi ya same su auka wa garin da yaki ba. Ya ce yulkhil Allah fi rahmatihi man yasha, dan Allah ya shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa. Law tazayyaru, da a ce sun ware, da a ce mu'minai sun ware mazansu da matansu wuri guda, la'azzaba alladhina kafaru minhum azaban alima, Allah ce da ya azabtar da wanda suka kafirta daga cikin su da azaba mai radadi. Ka duba ka ga Ubangiji subhanahu wata'ala bai bawa annabi sallallahu alaihi wasallam damar ya yaki ba saboda waɗannan maza mu'minai mata da suke cikin kafirai ba a iya ware su ba za a iya gane su ba in abin ya zo sai ya shafe su. Hakanan shi ma Ubangiji subhanahu wata'ala bai saukar da azaba mai garewa ba, domin aka saukar da azaba garin Makka za ta shafi waɗanda ba su ji ba waɗanda ba su gani ba. Idan Allah subhanahu wata'ala akan addininsa wanda shi ne ya fi komai tsada a rayuwar ɗan adam, shi ne ya fi komai daraja a rayuwar ɗan adam, akan alfarmar manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda ta fita kowa, ta fita komai, amma Allah subhanahu wata'ala ya dakatar a kai hari saboda gudun ka a cutar da wasu wanda basu ji basu gani ba, ya dakatar da shi kansa ya saukar da azaba saboda kar ta shafi wanda bai ji ba bai gani ba. To ina ga wani abu wanda yake bai kai wannan matsayi ba, nesa ba kusa ba, a ce za a yi amfani da ƙarfi wanda ƙarfin nan zai iya cutar da wasu wanda basu ji basu gani ba, ba ta yadda za a yi ka auka wa ƙasa da yaƙi baka cutar da wanda basu ji basu gani ba. Shi kansa shugaban ƙasa yana hannun waɗannan mutane da suke juyin mulki da shi da iyalansa, ta yaya za a kai yaƙi ga wanda kake so ka dada shi kan mulki yana hannunsu? Sannan kuma ƴan ƙasa wanda su ba basu goyi bayan abin da aka yi na mulkin nan ba za su zo su cutu fiye da zaman wannan da ya taƙalli mu a ƙasar musulunci. Daman abinda dokar musulunci ta shimfiɗa shine mulki yana zuwa hannun mutum ko dai ta hanyar wanda ya zo barin gado ya yi wasiya a naɗa wannan in ya mutu ko tun yana da rai ma ya ce ya ba shi shugabancin ya naɗa shi, ko kuma ta hanyar bayan ya bari a zo a yi zaɓe a zaɓi wani a ɗora shi akan wannan kujera, ko kuma a ta hanyar yana da ƙarfi ya zo ƙwata ya zama shi ne shugaba. A musulunci ta kowace hanya aka samu shugabanci, da musulunci ya hana a yi fito na fito da ta da ƙayar baya akan wannan shugaba. Idan an ga bai dace ba to a bi hanyoyin da ake ganin za su iya kawo gyara, musulmi al'umma ta samu maslaha, amma ba ta yadda a ɗauki makami ba kawai saboda ƙwata ya yi a ce za a yi tayar da yaƙi da tarzoma domin a ƙwaci mulki daga hannunsa, saboda tarihi ya nuna, sunnar Allah ta nuna cewa duk sanda haka ta faru to akan zubar da jini ne a yi kashe-kashe a yi ta da hankali a jefa mutane cikin wahala da ni'asu ba tare da buƙatar ta cimma ba. Saboda haka jan hankali ga shuwagabanninmu da waɗanda suke da faɗa'aji cewa su dubi wannan abun, su dubi maslahar al'ummarsu, su dubi maslahar al'ummar ƙasar Nijar wanda duk al'umma ce mu a gurinmu ɗaya, kada su saka wani abu na ƙarfi ko su ce za su yi amfani da matakin soja, kada su ji kiraye-kirayen ƙasashen yamma waɗanda ba su da wani abu da suke nema illa maslaha da take cikin waɗannan ƙasashe, yayin da rikici da rashin tsaro ya kaure a ƙasashen nan guda biyu su ne za su ci gajiyar wannan rashin tsaro ɗin da rashin zaman lafiya, za su ci gajiyar su ta hanyar sace muku amfaninku da za su samu ta hanyar waɗanda suka shigo tawaye suka kama wasu abubuwa masu amfani su kuma zuru su sayan su a hannunsu da kuɗi da farashi na banza da wufi kamar yadda muka ga ya ta faru a Siriya da sauran ƙasashen da ake rikici. Waɗanda suka tare ƙayar baya ake faɗan da su ƙarshe su suka kama wani guri da yake da arzikin mai, to su kuma ƙasashen yamma da dillalan su suke zuwa suna sayan wannan man da farashin da yake na banza suna dakonsa suna fita da su, mai za su ba su makamai kaga su sayi mai mai arha, sannan su sayar musu da makamansu da suke kerawa kamfanoninsu na makamai, da in babu yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankula a duniya wanda za ka yi da makami, saboda ka su kawo musu makami su karɓi alherin da yake su tafi da shi ƙasashensu. Saboda ka ya kamata mu yi tunani kada ya zanto kasashen mulkin mallaka, tsofaffin kasashen mulkin mallaka Faransa ko Ingila ko wasu kasashen Turai su shigo su nuna muku cewa su za su ma dauki bill din yakin, za su bada makami, su za su karshe ku jangolo wata fitina, su janye baya su bakku tarura ta wutar su, kuma suna amfani da wannan dama, suna murar arziki. Ku ya kamata kasashen mu su gane, kasashen Afirka su gane, mu duba Ukraine da halin yanzu da take ciki. Ukraine akan kawai za ta shiga, tana so ta shiga kungiyar tarayyar Turai, an zuga su suna fada sun shiga fada da Russia, gashi nan an kona kasar, an lalata kasar, an lalata arzikin kasar, kuma gashi yaki cinyewa, ana ganin kamar dan lokaci kadan za ya gama. Gashi nan ya dauki watanni, ya nufi shekaru, za haka kuma ba a san ranar da zai kare ba. Mu duba Syria, mu duba Libya, mu duba Yemen, mu duba kasashen da duk yaki ya barki har yanzu cikin wannan tashin hankali. Komai na kasar ya koma baya ne, ya koma baya, ba za ka ce 100% ba, 100% ma za ka yi fada. To a ce muna zaune lafiya saboda maslahar demokradiyya ta mutum ɗaya, mu ce za mu tashi hankalin ko shi mai girma Muhammad Bazoum za a yi shawara da shi cewa to a tada yaƙi a yi a rikici saboda kada kan kujera ka koko a bi ta hanyar laluma, ko da za ka haƙura da shugabanci, na tabbata in yi aiki da tunaninsa da hankalinsa zai fifita maslahar al'umma akan maslahar shi kaɗai. Shi karan kansa yana da cewa zuwansa shugabanci da karɓarsa mulki don al'umman ne, domin kuma a kansa za a jefa al'umma cikin tashin hankali, mai amfanin wannan kujerar tasa. Saboda haka muna ƙara kira ga shugabanni da waɗanda suke da faɗa a ji, lalle-lalle kada wannan matakin a bar shi ya yi aiki. Kuma muna ƙara kira ga gwamnatocinmu, musamman gwamnatocinmu na Arewa, waɗanda suke da iyakoki da ƙasashen da ƙasar Nijar, da ba wanda ba su da iyakoki da su, saboda abin in ya zo ba zai rarrabe ba, kowa sai ya shafa, su haɗa kai su ga cewa sun shigar da ƙudurinsu ga gwamnatin tarayya akan cewa ba su yarda a yi amfani da ƙarfin soja ba wajen magance matsalar Nijar. A bi hanyoyi da ake ga sun dace, a bi hanyoyi na diplomasiya, a ga cewa an samu kyakkyawar fahimta tsakanin waɗannan ɓangarori biyu masu rikici. Ya kamata gwamnoninmu lalle-lalle su tashi tsaye su ga cewa sun yi wannan, kada su zura ido, domin in abin ya zo sai ya shafi kowa da kowa, ba zai tsaya iya ƙasar Nijar ba, kusan duk ƙasashen nan na Afirka ta yamma sai abin ya shafi su. Tattalin arzikinsu ya ci gaba, wato walwala ta 'yan ƙasarsu sai ta taƙaita, jin daɗinsu sai ya ragu, zaman lafiya sai ya yi ƙaranci. Duk su dubi wannan su ga sun tsaya, ba su bar wata gwamnatin tarayya ko su gwamnatoci na wasu ƙasashe da suke da manufa sun zo sun haddasa wani tashin hankali a cikin waɗannan ƙasashe guda biyu ba. Haka nan muna kira ga waɗanda suke 'yan majalisa su ma su ga sun shiga cikin wannan maganar, sun tsaya su ga cewa wannan abu ba a bar shi ya faru ba, musamman 'yan majalisunmu na nan ƙasa, na nan jihohin Arewa. Haka nan muna kira ga 'yan boko, ma musamman 'yan jarida waɗanda suke rubuce-rubuce, ko suke wato yayata batutuwa da sharhi akan al'amuran yau da gobe, su yawaita magana akan wannan matashiya, kuma su nuna cewa wannan abu da za a yi baya da kyau, baya da wani alfano ga mutanen Najeriya. Idan muka yi haka, to insha Allah za mu ceto ƙasarmu da sauran ƙasashen da suke makwataka da mu. Sannan kuma insha Allah in aka bi wannan za a ga an samu mafita wacce take za ta haifar da ɗa mai ido insha Allah. Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya dukkan wannan, tunda muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana maganin su.